Jama'a barkanku da zuwa ga shirin mu na biyu a wannan safiya kan wato asashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci da dama da suka hada da mita 17 da 25 da kuma 60 a Niger kuma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara da noma da dalar da kuma niya sannan a duniyar gizo a voahausa.com asashenhausa.com. To jama'a mun ji dadi da Allah ya ba ku daman sauraron mu a shirin mu na biyu na wannan hantsi din ne Ali Mustafa Sakutu muka dawo ta da Baba Yakubu Makeri domin kawo muku shi. To bayan mun gama kawo muku labaran duniya zamu ji yadda matsalar tsaro take lahani ga kokarin bunkasa yawon bude ido a Niger.
Da yawa in suna hito sai ake sudoku escort kamar sojawa ake sai sun doko sojawa a bisu. Kaga ni yanzu anke sai ya doko wani ba zai iya hito ba.
Sannan barista yana Abdulkadir zai ga mana makasudin taron lauyoyi da alƙalai da suka zo yi a nan Washington.
Alƙalai maya-maya a ko'ina faɗin duniya sukan zo wannan taro saboda shi alƙali ko da ma musulman shi lauya ne.
To ko bayan wannan mana da ra'ayoyinku kuma za ku ji kashi na biyu na tattauna Maryam Dauda da ƴar wasan kwaikwayon nan ta Hausa da aka fi sani da lakabin da so a shirin kallabi na ita Maryam din. Amma yanzu mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu na farko Taban Deggan ya yi kira ga kasashen duniya masu taimako da kada su yi watsi da kasar tashi a daidai lokacin da kasar ke cikin mawuyacin hali na yawan yaƙe-yaƙe. Haka kuma wannan sabuwar kasa ta duniya na fuskantar ƙalubaloli na kayan agaji a yayin da dubban kasar suka gudu suka yi hijira zuwa kasashe da ke makwabtaka da ita don neman mafaka. Dan ya faɗa a jiya Alhamis a wurin taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York cewa hali da al'umman kasar suke ciki na wahala ya wuce gona da iri. Mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Den ya kara da cewa yaƙe-yaƙe a wannan shekara a yankunan Waw da Raja da kuma Juba sun kara dagula al'amura a wurin. Sai dai kuma ya dora laifi akan ambaliyar ruwan saman da aka samu kamar da bakin ƙwarya wanda ya fidda mutane daga gidajensu a jihohin Upper Nile da kuma wato Bahar Ghazal. Duk da wannan hali da ake ciki, Deni ya ce hankali ya soma kwantawa a kasar ta Sudan ta Kudu. A dai an dai wani zama na tattaunawa a jiya Alhamis a wurin taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan rikicin Sudan ta Kudu kuma ƙalubaloli da take fuskanta na kayan agaji.
To su kuma jami'an kiwon lafiya da ke gudanar da bincike sun ce suna dab da gano maganin kwayar cutar cizon sauro nan ta Zika wacce ke haifar da yawancin nakasa ga jarirai tun ma suna cikin cikin mahaifiyarsu da ta kamu da ita kwayar cutar din layin da take da juna biyu din. Shi wannan sabon maganin na Zika da masu nazari a cibiyar kiwon lafiya ta ƙasa a nan Amurka suka gwada kuma suka ga cewa yana aiki ya zama wani sabon nau'in magani ne wanda ke amfani da fasahar kwayar halitta kuma ya karfafa garkuwar jikin bil'adama ta yadda zai iya yakar cutar idan ya kamu. Sakamakon yada ita cutar ta Zika yake gaggauta ya wato bazuwa nan ba dadewa ba yasa ba za a jarraba wannan maganin ba yanzu. Izuwa yanzu dai ba riga aka ba da izinin a jarraba shi maganin ba a kan bil'adama a nan Amurka akalla. Amma dai ɗakin gwaji na Graham da ke ƙoƙarin ƙayyade yawan maganin da za a rinka sha yana nuna ci gaba da ƙoƙarin kammala shi domin a samu kariya din.
Ana sauraron wannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Iyalan Keith Lamont Scott, wani bakar fatan ba Amurka dan da ƴan sanda suka harbe shi har lahira a ranar Talata a garin Charlotte a jihar Carolina ta Arewa da ke nan Amurka. Sun ce sun ga wasu fayafayen bidiyo guda biyu akan yadda ƴan sandan suka harbe shi wannan mutumin amma sun kasa fahimtar ko menene yake hannun Scott a lokacin da aka harbe shi. Mutuwarsa ta janyo zanga-zanga a dare na uku a jiya Alhamis, inda masu sintiri suke buƙatar a nuna wa jama'a faifan bidiyo na harbi, kuma suna kira da a kawo ƙarshen cin zarafi da 'yan sanda suke yi wa baƙar fatan Amurka. Su ko 'yan sanda na wato garin Charlotte Mecklenburg sun shaidawa manema labarai cewa wani mutum na daban kuma da aka harbe shi a lokacin rigimar zanga-zangar da ake yi. Shi kuma ya rasu daga raunin da ya samu na harbin. 'yan sandan sun ce an harbi shi wannan Justin Carr ne mai shekaru 26 wanda aka harbe shi a gaban wata otel da ke dan birnin na Charlotte.
To idan kana da adireshin Yahoo a internet ɗinka ya kamata ka saurari wannan labari da ke cewa kamfanin Yahoo ya faɗa jiya Alhamis cewa masu kutse a yanar gizo sun sace bayanan mutane akalla miliyan 500 da ke amfani da shafin duniyar gizo na yahoo.com din. Kamfanin na Yahoo ya ce binciken da ya gudanar ya nuna cewa wannan kutsen yana da nasaba da abin da yake ganin kamar wasu masu samun tallafi daga kasashen ƙetare ne suke wannan ta'asa. Kamfanin ya ce an dai sace bayanan wasu masu amfani da shafin sai dai bai yi ƙarin bayani ba akan adadin su masu amfani da shafin da wannan abu ya shafe su. To amma duk da haka ana kyautata zancen cewa watakila barayin bayanan nan sun yi awon gaba da bugun sunaye wato tarin sunaye da lambobi da adireshin email da sauransu har ma da ranakun haihuwa da alamomin sirri da jama'a sukan tara. Amma dai kamfanin ya ce wannan kutsen bai shafi lambobin sirri masu kariya da takardun biyan kuɗi na banki da bayanan bankuna din ba. To jama'a mun kawo muku labaran nan ne daga sashen wasu murna Amurka birnin Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu kuma na farkonsu game da raƙuman daji ne wanda sai ka je Nijar kawai za ka iya ganin su ido da ido. To amma matsalar tsaro da sauran ƙalubale suna neman hana cin a cikin wuriyar shi wannan yawon buɗe ido a wannan ƙasa din babba.
Shi dai wannan gandun dajin na kure da ke cikin jihar Kwalo a yankin Tilibiri na jamhuriyar Nijar na da faɗin eka 86,000. Allah kuma ya albarkace sa da raƙuman dawa su kimanin 500 a wani binciken bayanan da aka gudanar. Kuma a Nijar kawai ne ake ganin su a ƙasashen yammacin Afirka. Sama'ila Arzuka shine mai kula da gandun dajin.
Tsakanin waɗanga dabbobi namu da na ƙasashen waje ba ɗaya bane. Saboda waɗanga an san sun zamanto su kamar ma misali na musamman ne. Ko cikin waɗancan babu irin su nan ne kaɗan da kwai irin waɗanga dabbobi. Cikin Afirka ta yamma kuma cikin wanga ɗan gurbi na daji na kure. Kenan in aka dibi su waɗanga game da an ga su kada da irin wanga asali dole sai an kula a kiyaye a tsare su saboda in suka bace ho shikenan babu inda za a ce a samu irin su cikin wadancan ko nojen Kenya ko noje.
Wannan gandun dajin na kure na samun baki ɗan yawon bude ido da dama da ke ka masa ziyara. To amma matsalar tsaro da ake fama da ita a wani bangaren Nijar musamman ma a yankin Difa da ke kudu maso gabashin kasar ta sa ana samun karamcin bakin. Siddo Adamu madugun ɗan yawon bude ido ne.
Baki yanzu da yawa in suna hito sai ake sudoko escort kamar sojawa ake sai sun doko sojawa a bisu ka gani ya zo anke sai ya doko wani ba zai iya hito ba to ka gani tana rage visit
ko bayan kudaden da ke shiga a cikin asusun hukumomi su ma mazaunan kauyen kure da kewayensa na samun wasu abubuwan more rayuwa albarkacin gandun dajin kamar yadda Sama'ila Arzuka yayi karin bayani.
Akwai karin kungiyoyi masu zaman kansu cewa da ONG suna kawo agaji kamar miye su taimakon suke kawo talaka suna zuwa cikin karkarar gada sunan raƙumin daji au su gina rijiya au su kawo ma mutane aikin hannu wanda za ka samu kamar misali hakon zuma misali yin mai da ɗiyan aduwa suna kamar gina kamar salangar ne na gari irin wannan ai ya kawo tsafta cikin gari da bashi kuma ana ɗan ba mutane a rarraba mata bashi in lokaci ya kama wata 6 kuma sai a zaka a karba a ba wasu kuma cikin garin ba a hudu da cikin garin sai a dauka a ba wasu mata cikin gari.
To sai dai duk da amfanin da ake samu albarkacin gandun dajin na kure ma'aikatansa na fama da matsala ta karamcin kayayyakin aiki. Ga Siddo Adamu da karin bayani.
Umra kuma guda ta ji mu ba mu da abin da za mu hawo mu je mu gane shi ko mota ko moto duka dai da bunnan da farai photo da GPS duka muna aiki da shi.
Wata matsala da ta kasance barazana ga raƙuman na dawa ita ce ta gonakin da ke ci gaba da mamaye filayen da suke kiyo a cikin su. Al'amarin da zai sa awayi gari su rasa inda za su yi kiyon. Hakan kuma shi zai tilasta musu ƙetarawa zuwa wasu ƙasashe makwabtan Nijar. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Ya ga kayan zumma ya
Shaka Yusuf, to tsohon ministan matasa na Najeriya kuma tsohon kwamishin shari'a a jihar Sokoto sannan mataimakin shugaban jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya da ke rike mata sashen arewa maso gabacin musu yammacin Najeriya din, wato Barista Inu Abdulkadir yana nan Washington tare da ƴan uwansa lauyoyi da yawa suna taro. Shi ne ya shigo jiya nan sashen Hausa yake ga Grace makasudin taron.
Mun zo a nan Washington a Amurka domin halartar taro da ake na shekara-shekara na babban kungiya ta lauyoyin duniya wanda ake cewa International Bar Association. Wannan taron akan yi shi shekara-shekara a kasashe daban-daban. Shi ne kamu na Amurka, wannan karo ita Washington ita ce mai masaukinmu. Kuma akalla wannan shi ne karo na biyu cikin 'yan shekaru da suka gabata Amurka na karɓan baƙuncin wannan ƙungiya. Ina ya tunuwa shekara uku da suka wuce mun yi wannan irin wannan taro a Boston. Kuma kamo da tsari yake, insha Allahu baɗi za mu halarta Australia a Sydney domin irin wannan taro. Kuma shi ne taro mafi girma ga abin da shafi kungiya ta lauyoyi a duniya, saboda akalla aksara wajen mutane 6,000 ko zuwa sama sukan halarci wannan taro.
To babu shakka wannan taron na bana ban san na shekarun baya ba, amma bisa ga dukkan alamu wannan taron na bana ya samu kyakkyawar halarta daga lauyoyin Najeriya. Wani alfanu ne zaka ce wannan taro yana da shi ga harkokin shari'a ko kuma aikin ku na lauya dai baki daya?
Watan kusan sabanin kila abun da kace duk inda ake taro irin wannan a kodiyon shi Najeriya tana daya daga cikin kasashe da ke gaba wajen halartar wannan taro, musamman ba Afrika ba. Idan aka lissafa yawan masu zuwa irin wannan taron a kasashe da ake da kowane shekara, Najeriya tana kan gaba. Kasashen da ke gaba ga Najeriya ga mahalarta taron shi ne irin ƙasar Amerika, Ingila da makamantansu. Insha Allah ba za mu ce mun kasa zama na biyar ga yawan mahalarta. Amfanin wannan taro kamar da aka sani shi ne su aikin lauya da aikin shari'a ba zai yiwu ko da shi ba a bita ba, kuma ba a ƙara ma juna ilimi. Amma dalilin ya sa ko shi ne musabbabin irin waɗannan taruka da ita wannan ƙungiya ke shiryawa a kowace shekara. Tsakanin yanzu misali idan aka ƙara wannan taro zuwa kuma baɗi, akwai ƙananan taruka daban-daban waɗanda ake yi har shekara ta zagayo sannan a yi babban taro. Kuma wannan taron ba taro ne na kamar yadda aka saba a zauna a taro kila a tattauna abu da ya shafi kungiya kawai ba. Taro ne wanda su lauyoyi za su samu ƙarin ilimi, ƙarin fahimta abubuwa da ke gudana a fannin shari'a a dukkan faɗin duniya, kuma ba shari'a ba kurum kamar irin da wasu gwamnatoci a ƙasashe daban-daban suke gudanar da al'amuransu wanda shafi harkar rayuwa. Alƙalai maya-maya a ko'ina faɗin duniya sukan zo wannan taro, saboda shi alƙali ko da ma masoman shi lauya ne. Saboda haka akan haɗu da juna da su mayan alƙalan da lauyoyi da kuma wasu masana na fanni da dama domin ƙara wa juna ilimi da kuma tattauna matsalolin da ke faruwa a duniya wanda sun shafi misali yaƙi da ko kuma kare 'yancin 'yan ɗan adam da kuma tabbatar da an bi ƙa'ida kuma an yi abu wanda ake cima tabbatar da bin doka da oda da abubuwan da ake gudanar a al'amarin duniya.
To Barista Inu Abdulkadir kenan da ya bakunce mu jiya. To kuna jin shirye-shiryen nan daga sashen Hausa murya Amurka ne a nan Washington DC, inda muke karfe 3 da kwata na dare. Muna da shirin kallabi da sakonninku akan hanya, amma sai mun gama jin wannan. yanzu bari mu hada ku da Maryam Dauda da shirin ta na kallabi.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi idan ma sauraro su manta ba a makon da ya gabata mun fara hira da Saratu Gidado wanda aka fi sani da suna Daso a fina-finan Hausa yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na fara yi mata tambaya kamar haka to tun da kika fara wannan sana'a ta fim me ya fi ci maki tuwa a ƙwariya
abin da ya fi ci min tuwa a ƙwariya a harkar sun shine yadda jama'ar gari ke kiran mu ɗan iska karuwai ne ai sun rasa mafada ne waye to abin da yake ci min tuwa kuraken da kuma har yau ba a daina ai bata yin film ba to saboda haka kai kaga wancin yana wani abu wanda publicly muke abin nan in abu ne na rashin kirki abu zamu shi publicly ba sai a yi shi secretly
a dinga
cewa secretly kuma ya isa cikin nan jama'a amma mu muna sana'ar film ne domin fadakarwa da wayar da kan jama'a
amma ni Hajji ya dasa abin da nake son ma in ce shine duk da cewa mutane kin ce sukan zage ku ko suna suka ku amma kuma su wake kallon fina-finan ne
to shine dan ba dan ka gani ba ya har ma ka san zaka zage mu kin ga ke ma kin mun tambaya kuma irin haka amsar ce kuma abu ne a kasuwa bamu ce dole mutun ya siya ba mun baza haja mun yi cin mun baza haja dan me kake siye ka daina siye kin gane nan yadda duniya take son football wallahi ba ina kauna wallahi ko a sakalar ake suna canza tasha kin ba barkiyayya kenan ko to haka mu ma idan ka ga su kwaso suna kashe ta sport din ka ba ruwanka da abin da muke yi a idan sun sun ne muke sayarwa CD plates ne ko DVD din haka siya shikenan ba kamar san me muke ba amma kasiya kuma kana zagi mu fama da ciniki mu mun yi ciniki mun karu domin kasuwa kuma da kasiya ta kalla mu kaza kana zagi
wannan
ko kuma kira na son nan ga mutane wallahi duk abin da ka kira mata sai ka gan shi a tsakar dakin ka wata rana for example ko a da haka mar addini ma yake kaga karuwa misali tana karuwanci ka tabbatar ta bar gidansu ta kama daki kewaye idan ka ganta ce ne Allah ya shirya Allah ya yi mata wannan wahala saboda baka san kai karshen ka ba kai ne zagin mutum wannan din kuma ƴaƴan kananan na da rai baka sanya za su amma ƴaƴan wasu ne fa to bare mu Hausa sun muke kuma ni dan adam ajisi ne in akwai gun da aka kure ce ni ayya guri kaza da Allah a gyara amma fa a yi sai dai a dinga aibata mu to na ga examples ya fa a kirga wanda waɗannan duk su ma kuma sun shigo harkar sun bai kuma suna abin da ifitin yanzu duk abin nan da ifaru na badala da ake a duniya ƴan film ne suke ko ba a film aka gani aka koya sai ta rayuwa duk abin da mutum kaga yayi kace Allah ya shirya Allah ya yi kuma duk da kake kyamatar Hausa tin kowaye shi wallahi al'azimi shi ma sana'a da yake na rantsi da Allah wannan kyamata babu 100% a rayuwa da yawa sun yi sun din sun bari sun yi aure suna gidajen mazajen su da yawa mazan kan mu shigo sun din sun yi sun din yanzu kasuwanci suke saboda haka kai ma da kake zagin kana ganin sana'arka ai me kyau ce kuma to kai ma wata ran zaka bar ta ka shiga wanda kuma ba ta da kyau
wasu na gani kamar wajen hada fina-finan ne wasu tarbiyyar su ke lalacewa kamar ma wasu na yin shaye-shaye me zaki ga ya ma masu irin wannan tunanin
ban taba ji wani zancen zaka shoti kun ka shaki abin da ka da gaskiya ban taba ji ba ban taba gani ba ƙarya ce ga to ne zunubi da ake mana kuma na ga sana'o'in da yawa da wallahi sai an sha din ake kuma ba a sha an ji garo din ba sana'o'in suna nan ni ba sai na kira sunan su kowa ya sani ai duk kasa dai muke
to tunda kika fara wannan sana'a ta film ke karan kanki wani kalubale kika fuskanta
eh ni ake gana shiga da girma na normally ba ci kaiwa iyaye da suke fitu mata da suke iyaye ba yawanci an fi wa ƴan mata farko in za su shiga kenan kamar kika ce farko so kai da girman ka dama da iyalinka ai dama ka yi ne ka gan kai sana'a ka abin da aka baka zo ka ciyar da iyalinka ko kai rufin asiri amma ni ba samu kalu da gaba da mun shigo harkar fim uwata da ubana sun samu albarka lokacin suna rayi kuma har muka rabu da su lafiya suna samu albarka alhamdulillah
to Hajiya da su me ma ya ja ra'ayin ki har kika fara sana'a fim
abin da ya ja ra'ayi na to kin ga dai da kafin shigo fim ni teacher ce a primary school
to
kana teacher kuma kin ga ai yara ke karuwa da basira da Allah ya yi maka inda kai malamin su ne su suke karuwa da kai yara kanana ko to sai naga kuma manya ta yara su tare da basira ta su ne sai naga a to ai da yara da manyan ma suna karuwa ta harkar sun gaba ɗaya in general at once naga to shikenan bari in shiga harkar sun duk sako ake idarwa yadda su muke malamai a primary ko in secondary school malamai ko high institution ko university malamai ko yadda dalibai suke hanya mai kyau sai da haka bari ni ma in shiga harkar sun a lokaci guda ɗan university zai kalla ɗan secondary school zai kalla ɗan primary school har ɗan nazari ma yana kallon su ne shine ya jara ayyana bari in tafi advance generally a kare da ni
jama'a ma sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar ta musarar ta gidado da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lahiya
to gaishe ki Maryam Allah kai mu rana wato mu je sabon shirin da zaki kawo mana to yanzu bari mu jira ayoyin wasun ku
Assalamu alaikum sashen masu radio America suna na Bishir Baka Aure wata ɗan albasa a tsakarin Najeriya ni kira ga ɗan kasuwan mu Allah su tsoron Allah abu na bi Allah ya ba mu gero ya ba mu da ya ba mu masara ya ba mu shinkafa amma ana samun abin da sauki inda ake so amma yanzu sun tsawwala ga kuma abu a takira cewa Buhari ya sa abu Buhari zai kawo a tsada abu Allah ke kikawa kuma Allah ya kawo mana sauƙin abu saboda haka ina kira ga ɗan kasuwan mu tsoron Allah a kasuwanci Allah ya kawo mana sauƙi na ka dole sai mun kici mu kanmu kuma ya mun kici kan da akan aikan mu saboda ba komai za mu dora mu ce Buhari sai Buhari sai gwamnati sai masaji a sai Buhari saboda ku ma kanmu tsoron Allah Allah zai tambaye mu na gobe kiyama nan muka sai nan muka tsada mutanen mu
assalamu alaikum Muryin Amurka mai magana Yusuf Kela mai hula hakika ne Muryin Amurka mu ma nan jihar Taraba mun fara ganin sauƙin amfanin gona dole mun fara samun doya da shinkafa da masara cikin rahusa fatan mu mu ci gaba da yin addu'a wa shugaban kasa mu Muhammadu Buhari Allah ba shi lafiya da aiwatar da manufofin da kudurta taimakon talakawan Najeriya
assalamu alaikum sashin Hausa na muryar America mai magana Bashir Kwamfuta daga nan karamar hukumar Madobi jihar Kano ina so na yi amfani da wannan dama domin in kira ga girma shugaban kasan mu General Muhammadu Buhari da Allah da Annabi a duba titin da ya tashi daga nan Kano babban express har zuwa Kaduna wannan titi ya matakan lalacewa matakar gaske kuma hadari ake don yi wahala a rana a rasa mota 5-10 waɗanda suke hatsari sakamakon irin munanan ramuka da suke kan wannan titi don haka ina so na yi amfani da wannan dama in kira a gare shi da a daure wannan titi a zo a gyara shi a hukumar kema ta kasa ta zo ta ci gaba da gyare-gyaren da ake kamar da kuma kowanne lokaci
assalamu alaikum boys of America mai magana Abubakar Ibrahim dan Kurama karamar hukumar Lere jihar Kaduna Najeriya a mazaunin Abuja kungiyar ma'abotan kafafen yada labarai da cin gaban kasa. Ina so in yi sokaci ne game da shirin waɗansu kungiyoyi da aka yi na cewa su zo su yi zanga-zanga na game da ɗan majalisar Najeriya wanda ya tona asirinsu na wajen ƙarin kuɗin kasafin kuɗi na 2016. Ina so in kira ga waɗannan kungiyoyi, a zahirin gaskiya sun ci amanar Najeriya, sun ci amanar talakawa, saboda babu yanda za a yi a fito a ce ga mutum ya yi almundahana sannan a samu waɗansu manyunwata waɗansu kungiyoyi an ba su kuɗin biredi, an ba su kuɗin kosai, an ba su kuɗin koko su fito wai suna zanga-zanga suna marama ƙarya, suna marama gaskiya ƙarya. Don Allah don Annabi talakan Najeriya, ina za mu ne, ina za mu, ina za mu? Duk da cutar da ake mana a ƙasar nan har akwai wani mahalukin da zai fito ya saye ku da kuɗin kosai da kuɗin biredi, wai ku fito ku mara ma wani baya akan ƙarya?
Sashen Hausa na Murya Amurka mai ba da dama a bayyana ra'ayoyi. Muna fatar hukumomi suna jin abin da kuke faɗa musu. Bari mu maida muku wajen Baba ya ba ku labari a takaice.
Duk da irin hare-hare da Turkiya take jagoranta don kawar da mayakan ISIS a arewacin Siriya, wata roka da aka harba a jiya Alhamis daga sauran yankin da rage a hannun IS ya fada akan wani gari da ke kan iyakar Turkiya, kuma ya jikata akalla mutane 8 ciki har da kananan yara kusa da wata kasuwa, a cewar jami'ai a Turkiya. Wannan shine babban hari na farko akan wannan gari na Kis tun lokacin da rundunar sojan Turkiya suka ketara zuwa cikin Siriya a watan da ya gabata, sabili da kora IS masu samun goyon bayan 'yan tawayen Siriya daga iyakar kasar da suka yi kafin a soma aiwatar da shirin kare yankin Euphrates na Turkiya. Kis na huskantar ta'addancin IS a kulli yaumi, wanda a cikin watannin baya-bayan nan ya janyo mutuwar akalla mutane 21, ya jikata mutane 80, ya lalata unguwanni, kuma ya fidda mazauna yankin daga gidajensu don neman mafaka. Mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko, Taban Deng Gai, ya yi kira ga kasashen duniya masu ba da taimako kada su yi watsi da kasar tashi a daidai wannan lokaci da kasar ta shiga cikin mawuyacin hali na yawan yaƙe-yaƙe. Haka kuma wannan sabuwar ƙasa ta duniya tana huskantar ƙalubaloli na kayan agaji a yayin da dubban 'yan ƙasar suka gudu suka yi hijira zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da ita don neman mafaka. Den ya faɗa a jiya Alhamis a wurin taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York cewa hali da al'umman ƙasar suke ciki na wahala ya wuce gona da iri.
To sai haka ya sheka. Jama'a, abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, kuma na zama muku odabo in jiyarwa sai can da la'asarin Allah kan. Muna fata da muku da wasu shirye-shirye da rahotanni cikinsu hadda shirin na Mahmudu Lalo na Duniyar Amurka, inda ke zakulo muku abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasa din. Yanzu muka mu a madadin dukkan mu, musamman shi Baba Yakubu Mutale da kuma CD da kullum yake jin ragar mutanen Aliyu, sukan tabbatar ne ke fatar da lafiya.